sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu rago, assalamu alaikum. Da fatan an wuni lafiya kuma da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Har yanzu Aisha Mu'azzu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin namu na daren yau Lahadi, 9 ga watan Afrilu na shekara ta 2023. To bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kallabi, shirin da muryar Amurka ta yi wa mata tanadi na musamman domin tattauna irin damarmaki da ke akwai da za su iya amfana da su a fannonin rayuwa daban-daban. To yanzu sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Lahadi, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗi cewa jawabi kan babban rahoto da ministan cikin gidan Rasha Vladimir Kolokoltsev ya gabatar a zaman kwamitin duba yanayin tsaron ƙasar Rasha a kwanan nan wani yunkuri ne na nuna komai na tafiya daidai a yankunan Ukraine da Rasha ta mamaye ba bisa ƙa'ida ba. A bayanan da take fidda duk rana akan yakin Ukraine ta Twitter, ma'aikatar ta ce a zahirin gaskiya har yanzu ana fafatawa a yawancin yankunan waɗanda ke fuskantar hare-haren mayaka, sannan kuma an takaita ayyukan more rayuwa na yau da kullum da jama'a da yawa ke bukata. A makon da ya gabata ne kwamitin sulhun na Rasha ya gana a karon farko tun bayan watan Oktoban shekarar 2022. A yau Lahadi, Prime Minister kasar Habasha Abiy Ahmed ya sha alwashin wargaza dakarun yanki da wasu jihohi suka kafa. Yana mai gargadin cewa za a dauki matakan doka akan duk mai adawa da matakin. Shirin wanda aka sanar da shi ranar Alhamis din da ta gabata, an yi shi ne da nufin shigar da irin waɗannan dakaran waɗanda wasu jihohi suka kafa cikin rundunar sojojin tarayya da 'yan sandan yanki ko kuma su koma farar hula. Waɗannan dakarun dai sun janyo cece-kuce a baya, musamman a lokacin mummunan yakin yankin Tigray na kasar, inda aka zargi jami'an tsaro da ke aiki a yankin Amhara da ke ta haƙoƙin bil'adama sosai. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojan Isra'ila ta ce dakaranta sun kai hari kan wasu wurare a Siriya da sanyin safiyar yau Lahadi, bayan da aka harba rokoki 6 daga wani yanki na Siriya zuwa Isra'ila a lokuta 2 a wani hari da ba a saba gani ba daga makwabciyar Isra'ila ta arewa maso gabashin kasar. Bayan harba rokoki 3 karo na 2, da farko Isra'ila ta ce ta mayar da martani ta yin lugudan wuta da makaman artillery a yankin da ke Siriya inda aka harba rokokin zuwa Isra'ila. Daga baya rundunar sojan ta ce jiragen saman yaki na Isra'ila sun kai hari a wuraren sojojin Siriya, ciki har da sansanin rundunar Siriya ta 4 da kuma wata cibiyar makamai. Harba makaman rokar dai na zuwa ne bayan kwanakin da aka kwashe ana samun karuwar fada a bangarori da dama saboda tashin hankalin da ke faruwa a birnin Quds da kuma farmakin da 'yan sandan Isra'ila suka kai a wuri mafi tsarki na birnin. Kiristoci a ƙasar Iraki da yawa ne suka tattara a majami'ar Katolika Tamar Yusuf da ke tsakiyar birnin Bagadaza domin gudanar da bukukuwan Easter da sujadar Lahadi. Ga mabiya addinin Kirista, Easter rana ce ta farin ciki da bege, yayin da suke tunawa da abin da suka yi imani da shi, wato Yesu Kiristi ya tashi daga matattu bayan da aka gice shi. A Iraki, shekaru 20 da aka kwashe ana rikice-rikice akai-akai. Lamarin ya daidaita da daddan garuruwan da mabiya addinin Kirista suke zama. An kiyasta cewa Iraki na da Kiristoci kusan miliyan 1.5 kafin mamayar da Amurka ta jagoranta a shekarar 2003, abinda ya kai ga hanbarar da gwamnatin Saddam Hussein.
Madalla. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda, Grace Alheri Abdu ta gabatar da shirinmu na gaba.
Ya salamu. Ya salamu. Ya mata. Ya zama kallabi tsakanin rawu da saloni.
mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin kallabi shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone muku ido da kuma gudunmuwar da mata ke badawa a cikin gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama da su kan su ba sunana Alheri Grace Abdu abin da ya dauki hankalin yan siyasa a Najeriya halin yanzu shine neman madafun iko a gwamnatin da za a kafa a matakan tarayya da kuma jihohi sai dai har yanzu mata a Najeriya na ci gaba da jan hankali kan batun ba su kashi 35 na guraben siyasa Barista Hassana ta bayyana abin da dokar Najeriya ta tanada dangane da ba mata mukamai
dokokin Najeriya wato constitution ta Najeriya kenan as amended ko shafi 34 Sub 1A yace kowane mutum ya kamata a darajanta shi a dignifying mutum dignity of human person it means da mace da namiji kowa yana da daraja a gaban Allah kowa yana da daraja ya kamata a darajanta kowa ba wanda ya kamata a tauye mai yanci ba wanda ya kamata a take shi kuma a cikin wannan dokan kasan tun daga ran da aka haife mutum yazo duniya yana da yanci ko namiji ko na mace kowa na da yanci kana da yanci ka tsaya takara kana da yanci a zabe ka kana da yanci ka zabe wani so bai kamata a ce mata an tauye musu yanci a Najeriya an hana su shugabanci a Najeriya tun daga matakin chairman na local government har majalisa na jiha commissioner na jiha har a federal level bai kamata a ce an tauye ma mata yanci ba domin kowa na da yanci
to amma dai ba kaso daidai ba 50-50 ko kuma 35 din da kuka nema yana da tsauri kila
a'a bisa ga wannan dokokin kasa bata bayyana shi cewa a'a ga kaso a'a ba ta ce kowa na da yanci tun daga ran da ka zo duniya aka haife ka kowa na da yanci ko namiji ko na mace mu kasan da ma muke nema ba mai yawa bane 35 ne kawai muke nema cikin 100 mun bar muku 75 ai ba zai gagara ba amma a cikin 35 din ma
mun bar musu
65 amma a hakan ma soro suke ji suna ganin aka ba mu 35 wata rana fa ba za samu abun fadi a kasan ba kuma ba haka bane matan Najeriya an san mu da ladabi an san mu da biyayya an san kuma matan Najeriya da sanin ya kamata
Balaraba Abdullahi barin zo ga dake akwai korafi da ake yi na cewa kuna neman waɗannan dokokin domin ku yi daidaito ne da maza an fi ganin shi na ku nemi cewa a baku dama ko yanci ne na samun abin da ya kamace ku ya kike kallon abin
to ai tsakani da Allah hajiya wannan magana ma ba gaskiya bace tunda dai muna da yanci kuma an tabbatar da zamu ai da suna da tunani su yi hakuri mana su ba wa matan wannan kaso 35 din su ga yaya kasar Najeriya za ta zama a dan kankanin lokaci kamar yadda barista ta faɗa a baya ai mata kowa ya sani mata da matasa su suke zabe su ne suke zabe kuma mu ne kashin bayan ma duk duniya ba ma Najeriya ba su abin da yasa suke tunanin haka suna ganin cewa ilimin mu ma ya bambanta da nasu a yanzu halin da muke ciki ilimin yamace a Najeriya ya wuce inda duk ɗan namiji yake tunani su ko yanzu usake nanatawa su a nasu yanzu idan aka ba su wannan mukamin suna rike da shi ba abin da suke duba illa sama mu kuma abin da muke dubawa balancing ƴaƴayenmu da suke tasowa upbringing ɗinsu sannan ita kanta ƙasar Najeriya yanzu tana neman yanda za ta farfado farfado wata kuwa ita ce a ba wa mata su rike wannan mukamin a gani na yi imani inda za a hakura aka ba mata su kansu madan sai sun rusuna sun ce ashe abin haka yake kuma sannan abin da nake so ki sani har yanzu suna nuna al'ada ta yawa a cikin duk wani abin da ake tsakanin mace da ɗan namiji a Najeriya ma kuma a arewa na tuna lokacin Hajiya Gambasawa ba ai sai da aka kaita aka kulle ta aka ci mata zarafi ba saboda komai ba ai har ta mutu gida nawa ta mallaka ta fito ne tsakaninta da Allah na tuna illela dogon yaro na tuna Hajiya Rabin Mato duk abin da suka yi kenan kuma idan kika duba kasan Ghana mace ta fifitu fiye da kowane irin mutum saboda an san menene ya mace ita take da daraja 70% akan ɗan namiji saboda haka ina mai tabbatar miki su yi hakuri kawai su ba wa mata wannan kaso. Mu ba wai za mu je bane domin mu je mu auri maza hudu mu ƙara da wanda muke da shi. A'a, mu za mu je wajen ne domin mu gyara ƙasar mu, mu gyara Najeriya nan, mu gyara ƴaƴayen mu su taso. Ba mu da wani magana rauni. Bari mu koma kan magana barista. Idan ba su mai da hankali ba nan gaba ba za a yi zabe ba. Saboda mu mata din zamu fito mu nuna cewa mu din da yadda aka rena din mu ne masu zabe to sai kowa ya janye kansa
anya zai yiwu ba na ba
me yasa ba zai yiwu ba mu ba mutane bane ba da bazar mu suke rawa ba
to a lokacin kuma ai gaisa samu yadda suke so cikin shekaru hudun da ake zaben wayannan mutane
to ai shi da nake gaya miki yanzu nan gaba kadan mu zamu fito da babban murya mu yi bore mu gaya mata da karkara mu bazu mu matan ku daina fitowa zabe idan har su ba za su rataba hannu su yadda cewa mata suna da yancin da za a ba su kaso 30 a cikin kashi 100 ba kaso 35
komi sai da mata duniya ga ma sai da mata duniya ga ma sai da mata komi sai da mata
sai kuma kallabin wannan makon wata matashiya likita a kasar Kamaru daya daga cikin likitoci mata kalilan a kasar to wace ce ita kuma menene burinta na zama likita
sunana Maimunatu Umaru haifaffiyar yar Kamaru ce ni ba haushe Kamaru ce sunan uwana Hajara sunan babana kuma Ajuju Umaru a can Duwala ne karatu na daga maternal har lycée har na samu bakna duk a Duwala ne bayan na samu bak na a Duwala na rubuta kaina inda ya site da Duwala a cikin na yi da geology molecular simulation lokacin din ban da niyyar yin aikin likita daga baya ne shi wata yar uwa ta zo daga Gine daga lokacin ne shi iyaye na da ni muka shawara akan dawo nima nan Gine nima in zo in yi continue karatu na zo nan Gine weekends marks din weekends ban mantawa kwa wannan kam alhamdulillah tunda muka so mu karatu iyayen mu na koya mana baya 100% domin su ma suna so domin kaman da ake ce yara manyan gobe domin suna so da mu zama mu ma mutane da zamu amfani al'umman mu gobe
to malama Maimuna tunda kika soma wannan karatun shin kin fuskanci kalubale a duk wato matakan da kika iba har izuwa yanzu
gaskiya ban fuskanci kalubale da yawa ba abin da ya dame ni a somi barin iyaye na da barin kasa na da ni shine dinga dan damuna kafin zo in saba amma da girman Allah Allah ya hada ni da wa'ansu Hausawa anan Hausawan Niger da muke karatu da su tare muna zama tare
to malama Maimuna mai yasa kika zabi karatu a ginin din maimako a kasar Kamaru
a gaskiya ban taba ma guda faculty de medicine a Kamaru ba domin na san Kamaru ne siya cikin realite kuma da banda kowa gaba kwa da zai iya tsaya mini shi sa ban ma taba guda ba ma na gwamnati kudin in zo a Fudil West na san wanda suka yi kamen a can Kamaru kuma ina jinjina musu kuma su ma ina musu barka
shin makarantar likitan ya fi sauki a can yammacin Afirka ne fiye da wato nan kasar Kamaru akwai sauki ne wajen karantar likita a yammacin Afirka din fiye da nan Kamaru
sauƙin karantar likita bane yake da shi a nan yammacin Afirka sauƙin shiga cikin makarantar ne Kamaru kafin ka samu ka shiga makarantar likita shi kana da mutum a gaba nan kuma ko kai dan wane ne ko kai dan talaka ne ko wa iliminka ne yake kawo ka ko daga kauye ka taso ko wa kokolwanka ne zai kawo ka iliminka ne zai taimake ka babu shi mutum ya zo ya taimake ka babu wannan
to malama Maimuna mun san cewa wasu matan wasu lokuta suna kukar cewa mazajen su ba sa taimaka musu ba sa dafa musu baya wajen ci gaba da karatu amma sai ke kuma a yanzu gashi kuna cewa mai gidanki ya baki goyon baya 100% to wani jin hankali ne zaki yake wa wasu mazajen da har ila yau suna kin amincewa ta matan su ci gaba da karatu.
Alhamdulillah, Allah ya taimake ni, wannan ina godiya da ya bani miji da kullun burin shi ya ga nayi karatu kuma ya kammala da karatu na. Abin da zan kira mazaje kuma idan Allah ya ba ku mace da take so ta karatu kuma kuka karatu din da saba da ajinda ku taimake ta, domin karatu mace karatu al'umma ne, za ta taimaki ya ta taimaki al'umma gabaki daya.
To yanzu malama Maimuna, menene burin ki nan zuwa gaba kasancewa kin yi rantsuwar wato kasancewa likita?
Burina na zuwa gaba shine ma ya bani karfin fara karatun likitanci, domin lokacin da muke nan a Cameroon dan mata za su tafi likita babu gynecologue mace, shi dai maza su duba su. Ni kuma burina inje in ci gaba da karatuna in yi probatura na in zama gynecologue, shine burina da yake cikin zuciyata na kullum. Mina addu'a kan Allah ya taimake ni in zama gynecologue.
Likita Maimuna Umar kenan a ƙasar Cameroon. To yau ma muna tare da Rashida da ake wallakabi da Rashida Alfarin mawaka, ɗaya daga cikin mawakan da suka yi fice a jamhuriyar Nijar, wadda ta bayyana ƙalubale da mata kan fuskanta a wannan sana'a da kuma dalilan haka.
Dalilin da yasa akwai ɗan yanayin rayuwa dai da muka shiga da harakokin yan uwan uwaye ake cewa da ba su fahimci ba menene sadara. Wasu akwai wanda su zaburo su ta tashi hankalin sun ga, musamman akwai tashi hankalin kaga diya mace tana wani abubuwa sai karga dibu, kuma diyawa suka bata harkar dandalin. To shine in kaga naka a ciki dole ne ka riga tashi hankalin, baka gane ba abin. Yawa, to shine ma'ana wannan waka ta daga Allah. Na ce mishi gaskiya akwai wata waka da nake son dan fahimtar da mutane komai daga Allah ne yake zawa, komai ya faru daga dan Adam daga Allah ne. To dalilin da ya sa muka wannan waka album in ma he muka yi shi daga Allah ne, da su akwai wata zaman duniya iyawa ita ma wannan duka cikin album ɗin ke da kwai.
To kamar lokacin da kika shiga waka, kamar biki samu ba wata matsala tare da iyaye?
Ito wallahi ba a cewa ba a samu ba, mun samu sosai. Kuma shine na kawo su wurin nan studio da muke aiki, na ce ma mata ta zo, musamman uwa kin san ta komi jin tashi hankali damuwa fuskan musamman diya mace. Kulle in na zo ta ce yanzu haka ke so ki sa ni uku, haka ke so ki yi wani, na ce mamma ku zo mu tai ku gani da kyal dai na kai ta inda ake. Na ce ga inda ake waka, ga inda muke zama, sai mun ga dama mu ba wani hannu ba, ba rungumar juna ake yi ba, ana waka kamar yanda ake kwatanta musu su, kamar labari ne na nesa za a iskanta muku diya da su ake wani ne da su. Na zo na gwada mata, na ce kuma cikin gidan iyayen shi miki, ga uwayen shi muka tai, ta ce to ni hajiya ga diyata nan na baki, ke na ba amana, ni ba na da diyata ba a hannun namijin ce mai amana, ke gidanki ne, gidanki ne take zawa. Ta ce Allah ya riga ya dora mu, ban san ban miye a ciki, kaddara yaro kowanne in ya zo amsa kake hannu bibi daga Allah, ga ta nan na baki amana. Tsakani daga nan dai na shikenan, eh, na samu dama wurin kotar uwaye na, ta san daga lokaci yayi sai hajiya ta ce to mazar shida a wuce a tai gida. Ta sa tsaro ita ma ta kula sosai.
To kamar baki samu wasu matsaloli ba baya ga wannan, kin san rayuwa akwai matsaloli da zai surga kunno maka an kana cikin wasu abubuwa?
Wallahi kam an samu na mutane ba, tunda kana samu a unguwanni ma kallon da ake maka ma sai dai kai hakuri da shi, wani kai idan ka ma zai kwara maka. Akwai wadda ma ta taba ce mini ita gaskiya inda ni za a ci abinci a gidan biki ne, ita ba ta sa hannunta ba, ba ta ci ba da ni. Wai kawai saboda ina harka waka, kamar ta ga iska ne ba ta ci ba, kamar tana tsantsani na ya ba ta ci ba abinci da ni, ita a yanayin da take gani ta ce in dai har da ni za a ci abinci ba ta ci ba abinci.
Ke kuma ya kika ji?
Kuma aka gwada maka kyama musamman cikin taron jama'a, cikin taron biki ne wa. An gama mata rai ta ce ta in dai da ni ne ba ta ci ba. Kuma har gobe dai ina ta kallon ta haka nan. Kuma Allah ya ka dalilin da sai da ta zo har gida na taran ta biyu ta ce da shi da zawa ne in gaida ki na ce to ina godiya na gaida ta zamanin da ina gida na ta taɓa min wannan
to ya zancan aure magana iyali
to yanzu dai ban ni da army
kin yi army
na yi army
a wani lokaci kike aure kuma kina waka kike aure
eh ina waka na yi army ina waka na yi army na shekara kamar 4 or 5 ma da yaka makarabu
an samu yara
eh an samu yara mace da namiji akwai Muhammad akwai Muna amin ya rabbi
yanzu kenan Rashida ba ta da aure
gaskiya ban da arme yanzu
allura ce cikin ruwa
eh mana me rabo ka dauka ba amin ya
to Rashida sai mu gangara wajen waƙoƙin siyasa kamar kina iya gaya mana irin waƙoƙin da kika yi na siyasa
to waƙoƙin da nayi na siyasa gaskiya ba su da adadi amma waƙoƙin da suka dago ni waƙoƙin Bazum Muhammad ne nayi akwai wata ba sai Bazum da nayi da inda ni nayi sai Bazum da inda ina hawa sama mota lokacin na ana son a pre campaign ne dai kamar dai ma zagaye ne campaign bai zo ba an 2018 a août makai kwana 10 August makai kwana 10 duk inda nake ina son bayan mota ina aje sai Bazum kuta ba sai ga Bazum na mu fase Bazum to wannan ita ta bashi sunan sai Bazum ma da kuka ji ana kiran shi sai Bazum sai Bazum wannan duk inda za a sai da muka kwana 11 duka komin inda magaran ba inda da kauyukanta da ko ina ko mun karaman kauye sai mun tsaya da akwai mace abokan gaba gaba zan mace abokan gaba ita ma wannan ke ce na san ƙarya kuke kuna tsoron dodo to waƙoƙin nan biyu dai su suka wanda ni a cikin waƙata ce nake Bazum mace abokan gaba na san ƙarya kuke kuna tsoron dodo to dai yawanci wannan kalmomin biyu ke sa cikin waƙa kalma ɗaya take daga ka a cikin waka ba duka yawancin dogowa kalma ɗaya ka hodi wanda take burge mutane to ita take tahiya da tarmin waka
rufe shirin da kiwon lafiya inda a yau shirin ya karbi bakuncin likita Hajir Mamman Nasir ta birnin tarayya Abuja domin ilmantar da mata kan cututtukan da matsanancin zafi ke haifarwa da kuma matakan kariya
cututtukan nan akwai wanda aka fi sani musamman wannan yanki na Africa kamar su malaria da cutar malaria cutar yellow fever cutar dengue fever da kuma cutar tuberculosis da kuma cutar leprosy kuturta kenan wayannan an fi sanin su amma akwai kuma wayanda ba a san da su ba a lura da su so yanzu kaman wayanda aka fi sani kaga kaman malaria kowa ya san malaria sauro ne ke yada ta kuma alamominta akwai zazzabi ciwon kai ciwon gabobi shi malaria idan ka je asibiti aka duba za a iya yin magani kamar malaria yellow fever da dengue fever su ma sauro ne ke yada su amma sauran daban yake da na malaria kowanne cuta sauran da ke yada shi din daban ne sauran ma iri ne kamar ita yellow fever alamominta akwai zazzabi akwai ciwon kai akwai ciwon gabobi kuma cutar tana taba hantar mutum idan ta taba hantar mutum sai fatar shi ta canja kala ta koma yelo, shi yasa ake ce mishi cutar yellow fever. Amma da dan shi ne yellow fever din shi ne akwai rigakafin ta, shi yasa lokaci lokaci ake babban mutane ana kakkafawa a ce kowa ya zo a yi mishi rigakafin ta. Wayannan da ba a kula da su din akwai tar tsatsar giya, ita kuma abin da ke faruwa shine tsutsotsi ne, kuma dodon kodi shi yake dauke da tsutsan nan. Zaka ga yara da ke wasa a irin su kududdufi su ne cutar ya fi kamawa, yana kama manya, amma su wannan yaran idan suka yi wasa din kaman da dodon kodi ya cije su ko ya wani abu sai ya saka musu wannan tsutsar, idan ya shiga jikin su sai ya jawo musu wannan cuta. Alamomin shi shine akwai zazzabi, ciwon gabobi, tari, kuraje a jiki, kuma sai ya jawo musu kan masu yara din yana hana girma da fahimtar abu yanda ya kamata, yana jawo ciwon koda da ciwon hanta idan ya kai wani, idan ba a yi ba da magani ba ko ba a yi maganin ta da wuri ba, yana iya jawo har da kansar mafitsara, abubuwan kenan. Kuma a cikin alamomin ta ma bayan su tari da kuraje din nan akwai gudawa da jini da ciwon ciki da kuma jini a cikin fitsari, shi yasa ma suna ake cewa fitsari da jini. Bayan wannan akwai cutar river blindness,
wato cutar dindimi.
Shi dindimi din shi ma akwai wani kuda ne yake yada cutar. Kuda din ba irin wannan kuda da ake gani ba, shi wannan kuda din daban ne, amma kuda ne shi yana da girma kuma baki ne, shi ma tsutsa ne. Idan kuda din ya dauki tsutsar, dukkan tsutsotsin kanana ne ba a iya ganin su, sai idan ya ciji mutum haka zai sakawa mutum cutar. So alamomin shine zazzabi da kuma kuraje a jiki gaba daya da kuma kaikayin fata, sai kuma abinda ya faru daga baya sai fatar mutum ta koma kaman kadangare, sai ta tattauye kaman fatar kadangare, kuma bayan wani lokaci idan ba a yi magani ba mutum sai ya makance, ya so wannan cuta tana jawo makanta. Akwai kuma wata cutar da ake kira soil transmitted helminthiasis,
ana samun ta daga kasa kenan.
Ita daga kasa ake samun ta, ita ma wata irin tsutsa ce. Idan mutum yayi taba kasa da yake hade da kashi mutum ko dabba da ke dauke da wannan cuta din, kuma bai wanke hannun shi ba, ya ci abinci, sai mutum ya samu cutar. Alamomin ita wannan cuta din shine da ciwon ciki da gudawa mai jini a ciki da kuma rudani, har ya kai ga idan ba a yi ba da magani ba da wuri mutum zai iya samun taban hankali.
Ya girman waɗannan cututtuka a nahiyar Afirka?
Kai, akwai su sosai, saboda ba san su ba, amma suna nan kuma suna kama mutane. Kuma statistics ya nuna cewa kamar a nan Najeriya mutum biyu cikin uku suna kama cutar, suna dauke da cutar ko kuma suna za su iya suna risk din kama cutar din, amma ba a sani ba, su kansu mutanen ba su san me ke damun su ba balle su je asibiti, amma akwai cututtukan su sosai.
Kai, ake magance waɗannan cututtuka?
Okay. Dukan su idan mutum ya san alamomin, ko dai ko mutum ma bai san alamomin ba, dai idan ya ji bai jin daɗi ya je asibiti, akwai magunguna ko cututtukan nan za a bada magani, idan mutum ya sha na wani ɗan lokaci zai samu sauki. Akwai wa'anda kuma akwai rigakafin su, kamar da na ce daga baya yellow fever, da har kuma cutar tuberculosis. Shi tuberculosis yana da tarin, wannan yana da mahimmanci sosai a yi rigakafin, saboda yara daga an haife su ake yi musu rigakafin, saboda haka duk rigakafin da ake yi wa yara daga an haife su har zuwa shekara ɗayan nan da ake yi suna da mahimmanci. Kamma wannan ita BCG, rigakafin BCG ita ce na wannan tari din. So wasunsu akwai rigakafin su, wasunsu kuma akwai magani, saboda haka kawai idan mutum ya ji bai jin daɗi ya je asibiti.
Abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan wannan mako, sai ku tare mu mako mai zuwa, inda za mu taɓo rawar da mata ke takawa a fannin harkokin kaɗe-kaɗe da nishaɗi. Kada ku bari a baku labari.
Mata kuna kokari, yau yana ce da ku bulldoza.
Mata na baku suna bulldoza na aikin gida. Idan gida babu mata gaskiya akwai damuwa. Mata na baku suna bulldoza na aikin gida. Idan gida babu mata gaskiya akwai damuwa. Mata na baku suna bulldoza na aikin gida. Mata na baku suna bulldoza na aikin gida.
Kina iya shiga wannan shirin idan kika aika mana da sako a sashen Hausa. Kafin mu sallama, muna godiya ta musamman ga wakilanmu Hawwa Umar da Madina Dauda a birnin tarayya Abuja, Maimuna Sadu a ƙasar Kamaru da kuma Tamar Abari a Damagaram Jamhuriyar Nijar da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a wannan mako a madadin su duka. Ni Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.